Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 10 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zabe ya nuna cewa jam'iyyarsa ne za ta iya lashe zaben. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar Umar al-Bashir ya yi murabus. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da cewa mutane 21 suka rasa rayukansu ranar Litinin din da ta gabata a yankin kudancin jihar. Bayan haka, za ku ji rahoto akan wata zanga-zanga da 'yan asalin yankunan Abuja suka yi har mutum ɗaya ya rasa ransa. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa yayi da Sanata Yahaya Kaura akan dambarwar zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya da ke faruwa. Muna kuma tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zabe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta Likud ce za ta iya lashe zaben. Bayan an kidaya kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zaben, jam'iyyar Likud ta cimma jam'iyyar Blue and White ta tsohon kwamandan sojan Israeli Benny Gantz. Ya zama dole a kafa gwamnatin haɗin gwiwa saboda babu jam'iyyar da za ta iya samun rinjaye a majalisar dokokin Isra'ila da ake kira Nisat. Likud da ƙawayenta za su iya samun kujeru 65 daga cikin kujerun majalisa guda 120. Kowacce daga cikin jam'iyyun biyu ta yi ikirarin cewa ita ce ta lashe zaben. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan kasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zanga, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zanga a cewa wasu da suka shaida abin da ya faru. Jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa kaiwa masu zanga-zangar hari ba. Yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar, a cewar wani ɗan jarida mai suna Dama da ya zanta da muryar Amurka, duk da cewa tashar talabijin ta Sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zanga a ciki, wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka daɗe da ɗauka, ba abin da ke faruwa ba ne a yanzu. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida, kwana ɗaya bayan da ya yarda da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mueller ya rubuta game da binciken hannun Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. Amma duk da haka, ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. ana tsammanin zai bayyana a gaban kwamitin kudade na majalisar dattijai dan ci gaba da bayar da bayanai game da kasafin kudi game da kasafin kudin kashewa na ma'aikatar sa na shekarar 2020 wannan shine batun da ya gabatar a jiya talata a gaban irin wannan kwamiti na majalisar wakilai amma yayin da yake kokarin bada bayanan kasafin kudin ba ya fuskanci tambayoyi masu yawa da kuma zafi daga ƴan jam'iyyar Democrat wanda suka ce suna zargin sa da kare shugaba Donald Trump daga nauyin binciken shugabar kwamitin majalisa Nita Lowey ta bayyana cewa takaitaccen rahoton da ba ya fitar yana nuna matsanancin son kai ga shugaban Amurka abinda tace ya janyo tambayoyi fiye da amsoshin da ya amsa Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin kasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018. Amma kuma tattalin arzikin sai karu daga baya har ya zuwa cikin shekarar 2020 a cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya IMF ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu bada karfin gwiwa akwai hadarin faruwar wasu abubuwa da zai iya kawo durkushewar tattalin arzikin duniya Daya daga cikin abubuwan da ka iya kawo durkushewar tattalin arzikin da bunƙasa shi shine rashin tabbas game da ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai da kuma cinikayya tsakanin Amurka da China da kuma ko tattalin arzikin kasashen Turkiya da Argentina yayi abinda masana suka yi hasashen zai yi Kasar Turkiya tana yanke hukunci da daure daruruwan lauyoyi a kurkuku a cewar wani rahoto da kungiyar sa ido akan kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Human Rights Watch mai mazauni a nan Amurka ta fitar a yau Laraba kama mutane dai wani bangare ne na kama-kaman da ake yi tun bayan yunkurin juyin mulki da aka so a yi a shekarar 2016
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta bayyana cewa mutane 21 sun rasa rayukansu wasu da dama kuma sun jikkata a shekaran jiya Litinin sakamakon wani hari da wasu mahara suka kai a wasu yankunan karamar hukumar Kajuru a jihar ta Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce har yanzu bata kama kowa game da harin da ya sanadiyar kashe mutane 21 da kona gidaje da kuma sace shanu a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna ba. Da yake karin haske ga muryar Amurka kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya ce jami'an ƴan sanda dai yanzu aka sun nutsa cikin dazuzzukan da ke yankin karamar hukumar Kajurin domin kama waɗanda suka kai wannan hari a karamar hukumar ta Kajuru.
Yanzu dai akwai kwanciyar hankali ba wani barazana da tsaro because nan yankin Banono da unguwan Ako inda aka samu hari na kwainan bata gari a ranar 8 ga wata dama nau'in hari ne irin wanda idan aka yi sai a gudu kamar sari ka dauke wannan tun lokacin da jami'an tsaro suka je suka dan fara bata kashi da su suka gudu suka shiga wannan daji kuma suka ci gaba da bin su da neman su su cikin garin kodiyar mun tafi da tawagari ita sannan yan sanda ta jihar Kaduna da zuwa garin da ido da jajantawa da kuma bita ga tsari na tsaro daga a ɗauka a wurin mun samu mutane daga cikin garin wasu sun ma dawo ƙauyukan nan mu a ɓangaren mu jami'an tsaro an kara kyautata tsaro a wannan yankin sannan kuma ana ana bincike a wanda aka tura su jami'an mobile kenan da su ɗan antrobi suna cikin dajin nan suna neman wa'innan a bata gari
ya labarin adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da kuma marasa lafiya an kara samun wani adadi ne koko suna nan dai a mutum 21 da kuka sani
eh har yanzu aka a mutum 21 ne da muka sani wanda kuma suka jikata da muka riga muka ambata suna nan suna karɓar magani
akwai wani wanda aka kama
su jami'an tsaro har yanzu sun ba zama cikin dajin nan suna nan suna neman yadda za a yi a ga cewa an kama wa'innan mutane an gurfana da su gaban shari'a
to ko me yasa rikice-rikice a wannan yanki har yanzu yake cinyewa Sheikh Halliru Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya.
Babban abin da nake gani a ta fahimta yake kawo rikicin nan yake ta ci gaba ya kicin ya shine rashin hukunci. Domin an kashewa wasu ƴan uwa, an kona musu dukiyoyi, an kona musu wuraren ibada. To sai su ga wanda ya kashe musu dan uwa gashi yana yawo, ko wanda ya kona musu gida ko wurin ibada gashi yana yawo ba abin da aka yi mai. To kaga shi zai ci gaba. Sannan waɗanda kuma ba sa yi da za su shiga yi sannan waɗanda aka yi musu abin nan ba a ɗau mataki ba su kuma za su ɗau matakin ramuwa so da haka rashin hukunci shine ke kawo laifi ya ci gaba a ko'ina a duniya
shi kuwa Pastor Yohana Buri cewa akwai buƙatar ganin gwamnati ta sauya salo game da magance hauhawar harare a sassan jihar Kaduna
gaskiya al'amarin kudancin Kaduna dole gwamnati ya zauna ya nazari a daina aje a dauki wurin su wai dan su ƴan kudancin Kaduna ayi maganganun da su war su ma daga Abuja wasu daga Lagos wasu daga Jos wasu daga Kano ko suna ma zama nan Kaduna anya gwamnati jihar Kaduna sun san al'adun kudancin Kaduna kuma akwai wasu wurare a kudancin Kaduna masu bi addinin gargajiya ko duwatsu ko itatuwa ko today da su suna gan wurin bautan su ne to ko buflatan ya kuskure ya je yanka wannan itacen to yana bauta wannan an taba reshin jikin Allah sa zai bar mutum nan bai san ka ba yana gan ka taba Allah sa zai yace ka dan da haka an ba gwamnatin jihar Kaduna da kuma masana masu sanin tarihi masanan addinai malamai addinai sun zauna sai wannan binciken ba to zai zama da wuya a samu wannan zaman lafiya
dama dai a ranar litinin ta wannan mako ce wasu mahara suka farwa garuruwan Banono da anguwar Akudi ke karamar hukumar Kaduna inda suka halaka mutane 21 suka kona gidaje 10 sannan kuma suka sace shanu 50 Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
kuma da Allah a gaida Isa Lawal Ikara a yau ne wasu ƴan asalin yankin Abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana da ta yi sanadiyar mutuwar mutum daya wasu kuma suka jikkata a Tungar Maji inda suka toshe babban hanyar da ta hada arewacin Najeriya da sauran sassan kasar ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Hassan Maina Kaina
Yadda wasu ƴan asalin yankin Abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana tare da zaman dirshan akan babban hanyar Tungar Maji wacce ta hada arewacin Najeriya da kudancin kasar. Mazauna yankin sun yi zargin cewa rundunar sojan Najeriya ke son kwace musu filayen su suka gada kaka da kakanni kamar yadda mai unguwar yankin Malam Adamu ke shaida mini.
Kamin shedara ta zo nan an zan gaya muna zamu tashi. Muka ce a'a aka ce to wanda aiki a zo wajen shi za a tashe shi za a bashi duniyar shi a salime shi a kuma ja bashi wurin noma kuma da hakkin da zai ta yi rayuwa da shi ba a ce muna ga an da an yanka ma sojoji ba to amma kaga suka zo rana ɗaya wai za su kwace mu ce to ba mu yarda ba sai dai a kashe mu in mu za mu kare ne mun kare magana ya kare
to yanzu misali ta kamar mai me kuke son gwamnati ta muku
in gwamnati ne zai karba karba cikin adalci ba wai na walkanci ba
rikicin dai an ce yayi sanadiyar mutuwar wani matashi guda daya yayin da wasu karin biyar kuma suka samu raunuka kamar yadda mahaifin wannan yaro mai suna Shaibu Usman ke shaida min
sojojin da suna fara suna zuwa kawai sun bari sun zo sun je mutu daga zuba sai sun bari misalin magariba goshi magariba suna zuwa kawai sai sun bude wuta kawai
da aka bude wuta kuma sai mai faru
sai sun kashe wani yaro daya mai suna Amza Usman
yaron nan me alakanka da shi
yaro nan da na haifa
ku kun tabbatar cewa su sojojin ne suka kashe shi
sosai da kyau muna kallo muna ganin su
Ya wanka kuna da hujja misali?
Hujja kenan mun da sun dauko sun zo ko sun bude wuta mu sun bude muna wuta kai da mutane biyar yanzu suna asibita kwance.
Me bincike likita yana muku?
Bincike likita sojoji sun kashe shekara daya kenan muna fara wannan abun fa ba abin da bamu yi ba amma shugaban kasa bai dauka mutakin komai ba. Muhammadu Buhari kam dai komai abin da ya faru da muna shine ya ce a kashe mu dan mu je da kuka gurin bai ce komai ba.
Daga bisani tawagar ministan babban birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin shugaban karamar hukumar Gwagwalada Adamu Mustafa sun iso wurin tare da bada baki ga masu zanga zangar.
Muna bakin ciki da abin da ya faru. Lalle abubuwan da ke faruwa nan ba da son kowa ba. Wallahi inda maganan nan ya kamata ya kai ya riga ya kai. Maganan nan yana fadan shugaban kasa. To a najiyan nan da ya faru wallahi duka kowa da ke babba a wannan FCC an riga gaya ga director na chief tansi ga director of security da sauran directorci suna nan wallahi sun yi zama kuma an ce abu a bada hakuri amma tarin hanyar nan abubuwan da ke faruwa an riga an ji kokekoken nan Najeriya ba inda ba da labarin wannan abin da ke faruwa
kawo lokacin hada wannan rahoto dai masu zanga zangar lumanan sun datse wannan hanya inda halin yanzu ba kai komo Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaida Hassan Maina kaina. A Najeriya dai har yanzu dambarwar zaben shugabannin majalisar dokokin kasar ya dauki wani sabon salo inda sanatocin jam'iyyar APC suka karyata wani rahoto dake cewa sanatocin jam'iyyar 35 na goyen bayan mutum daya. A wata hira ta musamman da yayi da muryar Amurka, Sanata Yahaya Kaura ya ce wannan labarin ba gaskiya bane. Ga yadda hirar su ta kasance da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Jami'ar APC tana da ƴan majalisar dattawa 65 waɗanda suka ci wannan zabe na wannan assembly na tara. Sannan har ila yanzu ina tabbatar miki da cewa kan mu haɗe ki mu ƴan jami'ar APC kuma za mu yi abu daya wanda jami'ar APC ta buƙaci mu yi.
Saboda haka wasu maganan cewa mutum 35 cikin ku na goyen ba mutum daya ba gaskiya bane?
Ai wanda yake mutum 35 na goyen ba mutum daya sai ya faɗi sunan su ko ya rubuta a jarida mu gani idan ba za su ce ƙarya bane.
To wannan yadda ka faɗi kan ƴaƴan jam'iyyar APC nan a majalisar nan a haɗe yake?
Ai ina gaya miki cewa irin takaddamar da aka samu 2012 wadda ta dan ya mutsa kan ƴan majalisa ya zama babban darasi gare mu wanda ya sa muke ta kokarin cewa mu tabbatar da cewa kanmu haɗe yake. Kuma duk abin da kike gani wanda ake yi yanzu na kamar takaddama na shugabancin majalisar dattawa mu ƴan jam'iyyar APC mun sani kuma ba za a hana kowa ya tsaya ya nemi wannan kujera ba. Amma dai akwai ranar da za mu tattara dukkan mu a majalisa, ranar da za a kaddamar da majalisa mu zaɓi shugabanmu na wannan majalisa.
Ai mun san cewa a majalisa akwai zaɓuka iri biyu da kukan yi, akwai na ɓoye akwai kuma na bayyane. Wani irin zaɓe za ku yi?
To halin yanzu dai abinda dokanmu wadda aka gyara wadda ta ce za a yi zaɓe a sirce a wannan rana, kuma kamar yadda kika sani dole da aka kaddamar da majalisa da an gama kaddamar da majalisa nan za a shiga zaɓe, kuma za a kira ƴan majalisu kowa ya kawo sunan wanda yake son ya yi takara. Idan aka kawo sunan mutum a samu wanda goye baya, bayan an samu wanda goye baya a kira wanda aka bada sunan shi domin takara ya yi bayani ya yi jawabi ko yana da bukatar ya takara din. In ya ce yana da bukatar ya takara to shikenan ya zama dan takara na daya. In aka samu biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a ce to shikenan yanzu ƴan majalisa kowa ya zabe, kuma da electric ake yi. Amma yanzu ana iya zo a rubuta ga takarda a jiwa cikin akwati. In aka kare a karanta asalce ba wanda ya san abin da ka rubuta ko ba wanda zai bin sunan ka ya gano wani ne ka rubuta.
Kenan dai gaskiya ne cewa za ku zaɓi shugabanninku da kanku a majalisar dattawa?
Ai dama za mu zaɓi shugabanninmu da kanmu, babu dama wani abu illa abin magana shine dama babu dan takara da ke faduwa daga sama ce shi dan takara ne. Duk lokacin da dan takara fito dole ne akwai wasu gungun mutane waɗanda suka ce ya zo ya nema. To saboda haka ba wanda ke take takara shi kadai, duk wanda ya fito ya ce yana neman takarar shugaban majalisa ba a rasa gungun mutane waɗanda suka ce wannan shige shi. To kuma kamar yadda aka saba al'adance baye jam'iyyar da take da rinjaye a majalisa a kowace irin ƙasa ta duniya dole ne jam'iyyar ta sa baki ga irin yadda za a yi wannan zabe.
Har Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedu na asalin ƙasar Najeriya mazaunin birnin New York zance da ke nan ƙasar Amurka. Shekara nawa kake kenan kana aiki da Amurka Amurka?
Shekara 4 ne da ƴan watanni ina aiki a Amurka Amurka.
To zamu ce kenan kai aikin jarida shekara 15 a Najeriya kuma ka zo na Amurka shekara 4 ko 5 zamu ce. Ni za ka ce akan aikin jarida ana Amurka kuma aikin jarida a Najeriya ko mun ji ma Afirka baki ɗaya kace ka samu kaya wata a wasu kasashe na yammaci Afirka.
Eh to ba wani bambanci, bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine zaka yi faɗi za a baka faɗi kuma in dai haka dauko wannan labarin ne wallahi an baka dama ka faɗi in dai ka san gaskiya ka dauko amma can ko gida ana duba ci a labarin da dauko nawa ne ne anya wannan labari idan muka sa gwamnati ba zai jawo shi ba a ministan nan ba zai jawo shi kaga irin kaga bambancin kenan kawai amma ko dake gidan ma yanzu naga abin an fara abin ya fara ci gaba to in saka an fara saka musu mala su yada irin wannan labarin
idan ɗan jarida a Najeriya na sauraye kin zo ne kira gare ka ga ɗan jarida Najeriya ko in ce ma Niger Kamaru da Chadi
ai duk ɗan jaridan da suke yankin Afirka gaba daya misali zan gaya maka abinda zan ce musu kawai shine aikin jarida aikin sadaukar da rayuwa zaka sadaukar da kanka ne akan aikin in har ka san ba za ka iya baka bar shi ka nemi wani abin yi amma in har ka san yin aikin jarida to na ɗaya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk ka ji ra'ayinsu a kan ko ka ji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta wato ka fahimta ko?
Na gane to
in ka yi wato abin da yake ka yi balance kuma ka tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya dan ka yada a duniya kai domin me duniya suna ganin mu a matsayin mu ne idanunsu to idan har ko muka faɗa abin da ba shine ba ka to ba mu kan mu adalci ba
eh kace kai balancing kenan ka ba kowane bangare faɗin albatun bakin sa
eh
to haka ne to shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger Kamaru Nigeria da Chad su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida
abin da kawai zan gaya mu kiran zan musu shine cewa su tuna su san muhimmancin aikin jarida tunda shi ne ministoci so da haka kada wai dan jarida dan yayi labari akan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi abi hukumar su a ci zarafin su wannan ba aiki ba daidai bane a saki yan jarida a saka musu mara su yi fitsari su fa yan jarida su musu rike gaskiyar su kada su dinga aikin jaridan kuɗi wani ai ya bani kuɗi saboda haka bari zan san sassa ta mishi a'a yau kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yi abin da ba gaskiya ba sai ka faɗi in ko ba kai ka bar aikin
to Allah ya sa sun gane su kuma matasa wanda su ma suke buƙatar samun rayuwa kamar kai yadda aikin jarida ya ɗauko ka daga Najeriya ya kai ka Jamus kuma nan ga ka Amurka inda ka samu armuce rayuwa ingantacce wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna so su samu sauyin rayuwa
fadan Abdulaziz sauyin rayuwa akwai da dama kaga ai da tashi ne sauyin rayuwa kaga na shigo jirgi na zo amma kurin ba zan kama hanyar Sahara inje in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi tudai ba wannan ba neman sauyin rayuwa ba neman ba wa kai adalci ba akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya za ka shiga ƙasa ka je ka nemi izinin shiga ƙasa ka shiga ƙasar duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya amma a bisa hara Abdulaziz bana fatan wani yaro ya sake kama hanya sake bin sahara akan cewa ya nemo rayuwa
to ai idan mun diba Malam Abubakar a Afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu ci gaba kamar in ga diba ƙasa Afirka ta kudu ƙasar Namibia Mozambique da su Angola su ma ai kasashe ne wanda ina ji
mutanenmu na arewacin Nigeria, Kamaru, Chadi, suma Hausa zancewa da masu sauraron mu suma za su iya je a wannan wurin samu sauyin rayuwa ku?
Eh to, ai ka san an ce shan kuku daukan riko abinda mutum yake zo shi zai yi. Amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne me yasa suka samu cigaba ba na abu ne har yanzu akwai gurguntura a kasashen ne yayi. Kuma ka san duk shi da bucu duk inda yake bucu duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya shimfiɗa inda ta mai inda ta mishi daɗi ne.
To Malam Abubakar Zanedu, mun gode kwarai. A takaice tambaya ta karshe ita ce, wane kira gare ka ga shugaba Muhammad Buhari da ya lashe zaben shekarar 2019?
To kira ka gare shi shine ubangiji Allah ya taya shi riko, sannan kuma wannan aƙiyar tashi ta hana cin hanci da rashawa da kuma neman sa Najeriya akan turba mali da ke ubangiji Allah, Allah ya rubuta, Allah ya ba shi iko ya aiwatar da shi, domin Najeriya ba ta samu shugaba wanda yake kaunin kasar kamar shi ba.
To Malam Abubakar Zanedo kenan, mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta garago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta kalga in jafala raga ba busa.
Kuma da lagai da Abdulaziz Adli Turo, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sabon mu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u, matar bashar kansala socin Nigeria Dirin Daji a jihar Kebbi, inda ta ce, salam BOA Hausa, sunana Asma'u, matar bashar kansala socin Nigeria. Hakika mu al'ummar Nigeria mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan, domin wallahi shugaba Buhari ya kawo ma kasar nan ci gaba ta fannoni daban-daban, musamman ma a fannin noma da tsaro da kuma samar wa matasan kasar aikin yi. Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya da nisan kwana, amin. To madalla a ci gaba da aiko mana da sakonni.
Madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta Likud ne za ta iya lashe zaben. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar Umar al-Bashir ya yi murabus a ci gaban da zaman da suke yi a headquarters sojan kasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida, kwana daya bayan da ya yarda ya tattauna akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mueller ya rubuta game da binciken hannun Russia a zaben shugaban kasa Amurka da aka yi. Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kuskurima a cikin mako guda. Asusun kuɗi na duniya IMF a taƙaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekara ta 2018, amma kuma tattalin arzikin zai ƙaru gaba ɗaya har ya zuwa cikin shekarar 2020. A cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya, IMF tana sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu bada ƙarfin gwiwa, akwai kuma haɗarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin.
Tuma sauraro, a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da Injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Don't do it.